Daga na Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da 'yan jam'iyyar APC a jihar Bauchi ke bukata idan har jam'iyyar tana so ta kai labari a zaben da ke tafi. Muna kuma da rahoto kan wani taron karawa juna sani da ake gudanarwa a jihar Tawa jamhuriyar Nijar da nufin tada tsumin al'umma kan abin da ya shafi lafiyarsu. Sai kuma matashiya daga hukumomi a jihar Borno.
Da al'umma abin da yake faruwa a Borno state da Yobe akan wani su mutane da suke zuwa suna jin hankalin jama'a cewa su kawo kuɗi su sa kamfanin su idan sati ya zagayo za su ba su riba kashi 25%. Bagiga wannan mutane da yawa sun shiga ciki kuma sun bayar da kuɗin su da farko da suka fara waɗansu sun saka sun zo an ba su bayan sati ɗaya. Sai ga cewa jama'a sun gane ana ta zuwa suka tara kuɗin mutane da yawa sai suka mutu.
Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka na Daula Salim kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum da cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Manema labarai da ke tare da shugaba Donald Trump zuwa taron kolin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki a Argentina sun ce shugaban na cikin matukar damuwa biyo bayan amincewa da tsohon lauyan sa yayi na yin ƙarya gaban majalisun tarayya akan batun kamfanin gine-ginen Russia Trump a kasar Russia. Koyin ya amsa laifinsa ne a gaban kotun tarayya a New York a jiya Alhamis cewa ya yaudari 'yan majalisa akan batun lokaci na tattaunawa tsakanin shugaba Trump da Russia game da gina katafarin ginin na Trump a birnin Moscow. Mai bincike na musamman Robert Mueller da ke binciken yiwuwar haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaɓen Trump da ƙasar Russia a katsalandar zaɓen shi ne ya shigar da ƙarin zargin kohin da yin ƙarya a kotu. Kohin da yana fuskantar hukunci na zaman gidan yari akan laifin damfaran banki da wasu ayyuka masu alaka da aikinsa na sufurin tasi. Kohin ya shaidawa kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa a bara cewa an gudanar da tattaunawar kamfanin Trump da kasar Russia ne akan batun gina katafarin ginin na Trump a Moscow a cikin watan Janairun shekarar 2016. Alhali kuwa an ci gaba da tattaunawar ne a cikin watan Yuni na wannan shekaran bayan Trump din ya zama ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasa. A wani sabuwa kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya fara taron kwanaki biyu da sauran shugabannin duniya a yau Juma'a a babban birnin Argentina da take daukar bakoncin taron kolin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na G20. Amma kuma shugaba daya da shugaban Amurka ba zai gana da shi a wurin taron ba shine shugaban kasar Russia Vladimir Putin. Ganin jiragen ruwan Ukraine da matukansu da ba su iya komawa kasarsu ta Ukraine din ba daga Russia, Trump ya ce ni kuma ina ganin kamata ya yi duk wanda ke da damuwa akan wannan batun ya soke duk wata ganawa da aka shirya a yi da yi da Russia a Argentina. Yana fada a cikin wani sakonsa da ya aike na Twitter a cikin jirgin shugaban kasar Amurka na Air Force One lokacin da yake kan hanyarsa zuwa taron kolin G20 a Argentina. Da farko dai an shirya ganawar awa biyu tsakanin Trump da Putin duk da sukar lamiri da Putin din ke sha a cikin Amurka da ƙawayenta na NATO biyo bayan kama jiragen ruwan Ukraine guda uku da ma'aikatan jiragen wanda suke kan hanyarsu za su koma wato ƙasarsu ta Ukraine a ranar Lahadi. Sakatariyar yada labarai a fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta faɗa wa manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasa na Air Force One cewa an dauki shawaran soke ganawar ne a cikin wannan jirgin bayan wani bayani da sakataren harkokin wajen ƙasar Mike Pompeo da kuma shugaban ma'aikatan tsaron ƙasa John Bolton da kuma babban ma'aikacin fadar White House suka yi wa shugaban ƙasa.
Ta gaida baba ya kuma makiri da karanto labarai. To amma da labarin mu bude taskar rahotannin nama jihar Borno Najeriya inda jami'an hukumar EFCC suka kira wani taron manema labarai domin fadakar da al'umma kan wani sabon salon damfara. A cikin hirarsu da wakilin Haruna Dauda Biyu, babban jami'in hukumar da ke kula da jihohin Borno da Yobe, Alhaji Aminu Ado Aliyu ya yi karin haske dangane da lamarin.
Mun kira ku nan gurin domin mu faɗa muku domin ku faɗakar da al'umma abin da yake faruwa a Borno State da Yobe akan wani su mutane da suke zuwa suna jin hankalin jama'a cewa su kawo kuɗi su sa a kamfanin su idan sati ya zagayo za su ba su riba kashi 25%. Misali idan ka sa 100,000 a ciki za ba ka 125,000, in ka sa miliyan 1 za ba ka miliyan 1,250,000. To haƙiƙa wannan mutane da yawa sun shiga ciki kuma sun bayar da kuɗin su da farko da suka fara waɗansu sun saka sun zo an ba su bayan sati ɗaya akai sati biyu sati uku wata ɗaya to da sai ga cewa jama'a sun gane ana ta zuwa suka tara kuɗin mutane da yawa sai suka gudu wanda suka ɗauka aiki yaron gari ne wanda suke neman aiki ba su da aiki ba san me yake faruwa ba ba san manufarsu ba kawai suka dauke su aiki yanzu sun gudu sun bar yara da magana hannunsu. To yanzu an kawo mana ƙaran muna nan muna bincike har yanzu mu samu sunan mutanen guda biyu ba akwai wani Oluwa Shegun da wani Sadiq sun zo a yanayin wanda suka yi abin sun gudu.
Sun zo da sunan kamfani ne ko
da sunan kamfani suka zo Millennium Multi Trade Limited shi ne sunan kamfanin su.
Kuma sun kama ofis anan?
An kama ofis anan cikin gari a nan can wajen Baga Road nan ne suka kama West End ne wajen West End suka kama.
Kamar mutane ne suka zuba kuɗaɗen su haka wannan kuka gano cewa sun zuba kuɗaɗen su kuma an gudu da waɗannan kuɗaɗe.
Mustapha da ya zama wajen mutum kusan 40 wanda suka zo mana da complaint kuɗi kuma sun kai wajen miliyan 15-20 wanda sun muka tattace yanzu. Muna san akwai su da yawa ba su zo ba wasu kuma suna wani ƴan sanda ne muka labari.
Kamar su waɗannan mutane suka karbi kuɗaɗen kamar akwai wanda kuka kama a ciki ne?
Ba wani muka kama har yanzu ai sun gudu wanda kuma muka samu yara suka je suka yi kasuwancin abin a waje suka jawo jama'a suka zo su kuma ƴan gari ne wanda kuɗin bai hanzai ba kuɗi a wurinsu ba amma idan mun kama waɗancan za mu ji ko tare suka yi suka raba ko ba suka yi ba amma dai har yanzu ba mu samu takamaiman abin da za mu ce akan su suka su ma sun ci ba ko ba su ci ba amma su suka yi kasuwancin suka jawo mutane suka yi kasuwancin da su.
Kamar wani irin mutane ne suke shiga su zuba kuɗin su a yadda sa tafi da waɗannan kuɗaɗe?
To ai yanzu abin ma ya zama ba za ka ce wai talauci kaɗai ba saboda wanda muka samu mafi yawa ma yawancin su ma'aikata ne ma hada sojoji ma manya a ciki hada lauyoyi a ciki hada masu aikin banki a ciki sannan kuma sauran matan aure haka da matasa yan mata da musamari so yawanci dai mutane suka tantancewa kuɗi neman su halak ne amma yadda za a same su kan akwai hanyoyi da dama idan mutum ya ce zai bi yawai cikin wannan na gaggawa to ƙarshe ya samu matsala maganar mutum ya kawo kusa kuɗi cash ya baka kuɗi kai ka san wannan ƙarya ne so sai a kiyaye.
Ku hukumar kuna EFCC kamar wani mataki take ɗauka don wayar da kan jama'a game da irin wannan al'amari musamman da suke ganin cewa sabo ne a wannan yanki?
Dama mu EFCC ai ɗaya daga cikin ƙudurorin mu shine mu faɗar da jama'a irin wannan mugun abu da yake faruwa domin jama'a su fahimta kada a cuce su. To yana ɗaya daga cikin abin da muke yi yanzu mai kirawo ku domin ku faɗa wa jama'a ku yan jarida ku faɗa wa jama'a ga abin da yake faruwa domin su sani kuma su hakaltu da abin da yake faruwa kuma muna fata kuma za ku yi mana hakan domin jama'a a san sauƙin abin ba sai ya faru ba a zo a kama kuka ana kuka bayan da za a yi. To aka ce rigakafi ya fi magani in ji Bahaushe.
Haka yake. Za mu sake komawa Najeriya amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda ake gudanar da taron karawa juna sani na wuni 5 a jihar Tawa. Wakilin Haruna Mamman Bako na da cigaban rahoton.
Wata ma'aikata ce mai suna Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales CFCGT a Faransance a Shanguriyar Niger ke can tana baiwa ma'aikata da magajin nan gari da kansiloli na kananan hukumomi horo na tsawon kwanaki biyar a garin birnin Kwandi. Horon dai na nasaba ne da faɗakar da kananan hukumomin domin sawar ma ma'aikatansu kariya da cikakken yanayi na samun lafiya a wuraren ayyukan su, kamar yanda ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron ta yi mini ƙarin bayani.
Sunana Madan Gello Ashib. To nan ga dai zako mu birnin Kwanni dai mun zo ne saboda mutanen communiquin na daga mayor SG Ajan Voye dukan su sun zo ne saboda a basu kaman ilimi hakan ga wurin fannin lahiya da ƙariya ta wajen aiki. Kun sani akwai kaman hakan ga doka da yawa saboda wurin ma'aikata abinda ya kamata a yi abinda bai kamata ba a yi saboda doka na foran lahiya jikin ma'aikata abinda kumin ya kamata su yi kaman su yi aiki da abubuwan da formatar zai gaya musu. Cikin abubuwan nan kuma akwai abu da yawa kaman mai aiki da lantarki ya kamata a sayo mishi kaman gan hakan ga da ko ya taba waɗansu wurare wuta lantarki ba zai kama shi ba. Kamar hakan ga masu shara su ko ya kamata a sayi musu abinda nasaru suna ke babet ana sa ne ga hanci.
Su ma waɗansu daga cikin waɗanda suke halartar taron bada horon sun bayyana muna abinda za su yi bayan sun koma a ƙananan hukumomin su.
Ni sunana Madam Sule Hajiyara Kiyamanzu. Ni mataimakin mayor ce ta Malbaza ta Horko. Waga formation ta shahi lahiyar jiki da tsari lahiyar jikin mutane da yanayi environnement kwa a wurin aiki. Shi dai horo da ake badawa don saboda ai amfani da shi ne. Jama'a su ma su yi amfani da horon. Kenan horon in aka ba mu mu an muka tahi muna yada shi ta hanyar radio. Koko ta hanya hira hakan ga in aka samu group din mutane kana iya ka dan tsokano dan abin da ka tarika mu da muke jagorancin kominoni da waɗanda ake jagoranta kowa wurin aikin shi akwai hadari iri-iri na kana zama wurin ma'aikatarka da kuma abin da ke kewaye da kai kenan akwai hadarurruka kenan hadarurrukan nan ne ya kamata a kiyaye duk wanda ya dauki kaman ma'aikata kenan ya kiyaye waɗansu dokoki wanda zai sa wannan mutumin ya zamna lahiya da bisashen da environment duka itace da sarwansu kowa ya shi daɗi yanayin zama.
Misali kwansayi tsarna buson ga taro da muka zo gaskiya mai horin ciki da muka taho shi.
Horon dai ya shafi kananan hukumomin Malbaza, birnin Kwanni, Tsarnawa, Bazaga, Alela da Dogarawa dukkan su a cikin jihar Tawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kwa gaida na birnin Kwanni, bari mu rufe taskar hotonin namu a jihar Bautin Najeriya inda yunkurin shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa na ɗinke barakar da ta biyo bayan zaben tsaye da 'yan takara ya bar baya da ƙura. Captain Muhammad Bala Jibril ya bayyana matsayinsa game da zaman sulhun a hirarsu da wakilinmu Abdul Wahab Muhammad.
Abin da ba zai washi ne ba za mu fita APC ba. Abin da nake so ta yi adalci. Na farkon haka tsayar da Muhammad Abdullahi Abubakar ba za mu ci zaɓe a jihar Bauchi ba. Saboda ka su zaɓa ko su tsayar da shi mu faɗa zaɓe ko su nemi wani a cikinmu su tsayar don mutane su zaɓi abin da zai musu kyau. A suspending ɗin shi gwamna daga jam'iyya ko a kore shi ma daga jam'iyya saboda in ana magana antifati shi na sa wuce antifati shi mai kisan jam'iyya ne. Ina mu ma yanzu ya kai mu ƙara kotu wai a kore mu.
Dr. Ibrahim Yakulami ya tsaya kai da fata cewa ba a yi zaɓe ba. Ko me dalilansa?
A wannan zabe da aka yi ran biyu ga wata ba bi kaida ko dai ba kuma in an yi zabe dole akwai wakilai wanda su za su sa hannu wakilan mu da wakilan hukumar zabe na kasa. To wannan zaben babu inda aka sa hannu babu inda dan takara ya sa hannu ko wakilinsa babu inda ainihin suka sa hannu ko wakilinsu kuma mutanen Bauchi suna nan za su kare abin da yake nasu ne kuma mu za mu ci gaba da yaki akai
shi kuwa gwamnatin jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya ce an gudanar da zabe sannan ya ce tun kafin a kafa kwamitin sasantawar yayi kokari na kashin kansa domin sasanta tsakanin yan takarkarun a fadin jihar Bauchi
an yi zabubbuka na fudda gwani daga lokacin da zabubbukan nan suka shude zuwa yanzu na yi mitin sau daya sau biyu da dukkan wani dan takara da ya rasa wannan gurbi din ina kuma da niyyar rage musu yan wahalhalun da suka sha bugu da kari yan takarar gwamna kowannen su na ba hanyoyi na shawo hankalinsu a kansu zo mu zauna mu fahimci junanmu na iyakacin kokari na kuma ina yi na kokarin samun maslaha
daga jihar Gombe kuwa Mr. John Lazarus Yorio ya bayyana gaban kwamitin inda ya ce abinda shugaban kasa ya yi shine daidai idan shugaba ya umarci jami'a ta yi kuma ta aikata abinda aka sata
Mr. President is doing is the right thing. If Mr. President has advised the party to do it and the party has done it, that's what gives me the confidence that something will be done.
To yana da karfin gwiwa za a yi wani abu akai. Sama da yan takarkaru 200 ne daga jihohin Bauchi da kuma Gombe suka gabatar da kokensu kan zaben da gwani. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaida na musamman kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Be inda Allah be marifu dirimi ala tagdo lamdo anko tagi lawan anko tagi jawro tagi sarki kofa Allah bam tu darjaji nulado annabi Muhammadu burnado takle shambaji dan na duba dole ni yadda lamu mar barka lamu lami do hayatu bi isa
to sa har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu a nan Washington din ke cewa karfe 2:16 na asuba ga Maryam Dauda da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi idan ma sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata na fara hira da Dr. Aishatu Yushowa Armayau inda ta bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma kalubalen da ta fuskanta a rayuwa a cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na tambaye ta shin ko ana samun mata da ke karanta wannan fannin na karatun lafiyar kwakwalwa sai ta ce
to yanzu gaskiya a yanzu na san a arewa yanzu na san akwai wata da ni ban ma taba ganin ta ba sai da naje Kano da yake yanzu na kai ga ina zuwa ina musu jarabawa akwai wata a Kano yanzu na ganta yanzu ta yi jaraba ta daya ta biyu yanzu ra mata jaraba ta uku mace akwai maza kuma ina kokari ina ga ya zan jawo matan mu na arewa su shigo cikin wannan fannin dan gaskiya akwai abubuwa da yawa da zaka ga in ka zo zaka ga cewa ba abin da mutane suke tunani bane kin gane akwai wani ciwon mace sai mace
haka
kin gane kuma ballatuna a yanzu yanda gaba ɗaya duniyar ta hargitse da fitintunu da abubuwa kala kala mutane da yawa suna shiga cikin damuwa
to daga kafin mu yi nisa nan kamar zaki iya ba mu misalan irin abubuwan da kika gani a asibiti tattare da masu matsalar hankali zance wanda za a ce eh mace ce tafi dacewa ta fahimci wannan matsalar da wuri
to kin ga ko akwai wani abu da na duba kwanan nan kin ga ko saboda ni aka tsina ce muna da asibitin masu hankalin nan aka tsina ya dade
eh ba shi kin
gane to wani lokaci na kan je ka tsina in je in ga marasa lafiya kin gane to akwai wani abu da na duba kwanan nan saboda a cikin kwanakin nan a nan Jos sai na kula cewa mutanen da nake gani ko mafi yawa mata ne wanda suka haihu mata ne wanda suka haihu farko kwaiwa ta biyu da suke samun ciwon
a asibiti
ciwon taban hankali kin gane kuma kananan yara
a'a
kuma sai naga cewa a katsinan ma da naje nakan gansu da yawa haihuwa daya haihuwa biyu ka samu wannan ciwon miji ya tafi ka kin gane to kuma wannan ciwon mafi yawa yakan samu mata wa a cikin haihuwa ta farko generally ko muna ce miki postpartum psychiatric disorders to a ciki zaki iya samun depression zaki iya samun wanda za su zo suna da psychosis kin gane suna jiye-jiye suna gani-gani suna bige-bige kin gane to kin ce a to idan muna da irin wannan abun ai kin ga ciwon mace ai na mace ne ko
haka
to haka kin ga kenan muna buƙatar mata da yawa a cikin wannan tintin kenan ballanta na anan arewa da babu da su
sosai
dan babu da su arewa
To dakta wai me ke kawo wannan matsalar ta tabuwa hankali ga masu jego musamman haihuwa farko
Akwai abubuwa da yawa amma abu biyu da zan ga miki shi kin ga na farko mace ta samu ciki kin sa akwai abin da ake cewa hormones suna samun matsala
haka
hormonal changes kin gane to wannan hormonal changes din nan zai iya sa mace ta developing psychiatric problem
ta samu matsala a kwakwalwar ta kenan
kin ga wannan kenan a cikin ga wannan sinadarin jikin ka ne kin gane in kin kula akwai mata ma waɗanda idan za su yi al'ada za ki ga sun zama kaman irin abu kadan fa ko kuma abin da bai kai ya kawo ba ki ga suna wasu irin abubuwa ko kuma kawai su zama kaman very low kin gane ko kuma mata idan sun gama al'ada in sun shiga menopause za ki fara ganin su da irin wannan problem sun haka zai iya yiwa kuma kin san ka haihu ka riga ka saba da wasu mu sun saba da bacci ba su saba da kula da yaro ba kin gane ba ruwan su kawai suna ta hidimar su yanzu ka haihu yaro ya hana ka bacci ko kuma kowane minti zaka rika duba yaron nan yana da rai mace that is breaking down kuma support din nan is very important mutum in ya haihu kana son mutane around you support to yanzu nan da akwai a lot of poverty rashin kuɗi rashin waye rashin ba kama da abin da kai zaka yi ma kanka ka gyara jikinka in ka haihu wani ma ba zai maka ba kai baka da shi ba dai wani kuma ya zo ya maka mutane da yanzu ba su da shi to kin ga infection zai shiga jikinka kenan kuma immunity din mutum in ya zama ƙasa akwai yanzu karance-karance da sabon bincike da aka a gane cewa immunity ɗinka da abubuwan brain suna nan a haɗe kin gane saboda haka yanzu akwai sabon research da aka yi akan wannan then yanzu kuma coupled with ga haihuwa kai sai kuma na ga a katsina kawai ba tsakanin January zuwa July wata bakwai kenan a wannan shekarar kin gane a kusan kowane wata a watan January na ga mutum 1,880
a kowane wata
kin gane a wata ɗaya kenan to sai na ga cewa tsakanin January zuwa July na ga maza 6,316 kina ji na ga mata 10,594 kin gane a total din su gabaki ɗaya na ga mutum 16,910
Masu sauraro annan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin Dr. Aisha Ta'armaya Uyushau da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
gaishe ku yanzu kuma ga Daula Salim dauke da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Amurka a wannan mako.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon bari mu fara da jaridar Blade inda aka rubuta labari mai take gundumar Colombia ta samu koma baya wajen yaki da musgunawar cikin gida. A wani kididdiga da aka yi ya nuna cewa hukumomi 19 a cikin 21 ba su da wani takamamman tsari wajen yaki da musgunawar cikin gida. Sai kuma wani labari mai taken makarantun gurdumar Colombia sun amince da dokar da za ta baiwa ɗalibai damar yin rijistar makaranta ba tare da sun bayyana jinsinsu ba. A wata ƙaramar sanarwa da mai magana da yawun makarantar gwamnati na gundumar Colombia Shane Wells ya ce za a baiwa ɗalibai ikon ɓoye jinsinsu a makarantu. Inda yanzu haka jihohi biyu ne kaɗai a duk faɗin Amurka suka amince da wannan tsari. Bari mu leƙa jaridar Politico inda aka wallafa labari cewa majalisar dattawan Amurka ta jefa a ranar Laraba kan yin dokar kawo ƙarshen yakin da Amurka ke yi a Yemen wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta. Yan majalisu 63 ne suka goyi bayan matakin 37 kuma basu amince ba. Wannan ƙuri'a da suka jefa wata hujja ce da ke nuna baraka tsakanin fadar White House da 'yan majalisun dokokin Amurka game da ƙasar Saudiya. Sai jaridar Associated Press ta bayyana cewa gwamnatin Trump na jefa rayuwar matasa da aka tsare a cibiyoyin 'yan gudun hijira a jihar Texas cikin haɗari. Ta hana tilastawa ma'aikatan lafiya gwajin hoton 'yan yatsun hannu da hukumar FBI ke yi. Daga ƙarshe bari mu je jaridar Washington Post inda aka rubuta labari cewa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce duk bayanan sirri da ya gani babu wanda ya nuna cewa Yarima Muhammad bin Salman na Saudiya na da alaka da kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi wanda aka kashe a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul. Pompeo tare da sakataren tsaron Amurka John Mattis duk sun ba da bahasi ne a gaban ɗaukacin 'yan majalisun dattawan ƙasar kan wannan kisa a ranar Laraba. 'Yan majalisar sun kalubalanci rashin zuwan daraktan hukumar tattara bayanan sirri ta CIA, Gina Haspel, wacce hukumar ta bayyana binciken da ta yi cewa Yarima Salman na da hannu dubu-dubu a kisan Khashoggi. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To gaida Daula sai kuma rayu da ku masu saurare kuka aiko mana ta wayar tarho.
Salamu alaikum, mai magana Baba Iyere shi karamar hukumar Tsaro cikin jihar Bauchi Najeriya. Dala biyo ya kuma sako na ga kungiyar shugabannin ikomo da suke taro a Najeriya. Su abun da shugabannin Afirka suke haddasawa a kasashen su. Ikomo tana kallon su ita take sa su. Ba ta irin shugaban kasa dalili kuwa. Shugaban kasa ya zo ya samu ka'ida na mulki wa'adi hudu ne a shekara hudu ne a shekara biyar ne a shekara hudu ne ka lokaci zaka gyara kundin tsarin mulki bayan haka ka zo ka samu mulki. Kuma ikomo tana kallon ka. In kuma din nan da yani ya kamata duk shugaban da ido ya samu ka'ida akan mulkin sa shekara hudu ko shekara uku ya zo tire ga daga tsarin mulki to a cikin kuma ta tuɗe shi ba ta hadin ma wani a daka ta shi a tuɗe shi ko da karfin tiya shine daidai da jama'a da su samu sukuni ya yi yaƙi a Afirka amma duk shugabannin kasashen Afirka su suke jawo fitina a kasashen su ikoma kuma tana kallon su za ka wani taro da suke Allah ubangiji shirya su ya tabbatar musu da alheri Allah ya sa su gane amma wallahi ba faɗa da shugabannin su yi a Afirka da jama'a su wallahi su suke hadawa saboda ikoma tana kallon sun kashin da suke yi shugaban da zai fara da mulki sai zai fara kujin tsarin mulki bayan shi kawo ka samu kawo kuma ikoma tana kallo a zo ai ta fada ana ta zubar da jini ikoma din tana kallo da haka in sun shugaban ta gaskiya ne to su shugaban da yake zai gyara kujin tsarin mulki a cikin ya shiga gaba ɗaya da na ma'aiki gaba ɗaya.
Assalamu alaikum GA America kuma na auka karɓa da kuma jama'a da kuma tantawa ta jihar Kano Nigeria ina fatan taron da shugabannin Afirka ke yi sama Najeriya da faru da kuma Chad taron da ake a Chad Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabu kuma muna mai fatan har
ni ne mallaka ne daga Azare Dabar Makako ina kiran ga committeein da ita ko waje mu iya ta turo jihar Bauchi akan ta zube na yin zaben Bauchi don Allah don annabi ta duba da idan basira ta mutane adalci domin wannan gwamna irin ba da kalar da yi da kama shari'a a tarihin jihar Bauchi ba mu taɓa ganin irin wannan abin da ko fiye da aka kauda ita wallahi ba ta irin wannan ba da kala da ce ba a zo da soja da 'yan sanda a zo mutane sun shiga layi tun safe suna jira a irga su zaɓi wanda suke so waɗannan mutanen suka ci suka ɓoye malaman zaɓen suka yi abin da suka ga dama. Muna buƙatar dalle in ana so jami'ar APC ta ci jihar Bauchi lalle a duba yanayin wannan abin da gwamna ya yi.
Rayuwar ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wani sabon rahoton da aka fitar a jiya yana zargin Uganda da karkata makamai daga Turai zuwa Sudan ta Kudu kuma tana kaucewa takunkumin da shiga da makamai da kungiyar tarayyar Turai ta azawa ƙasar da yaƙi daidaita. Rahoton mai shafuka 101 a wata cibiyar nazari na makamai da ke zaune a birnin London ta fitar na cewa gwamnatin Uganda na sayan makamai daga kasashen Turai guda uku da suka hada da Bulgaria da Romania da kuma Slovakia tana kaiwa wasu sojojin Sudan ta Kudu da kuma mamaya kare take kawance da su a Sudan. Amurka ta yi wa Iran kashedi a kan mummunar ayyukan da take yi a gabas ta tsakiya da make tare tana gargadin sauran kuma kasashen yankin da su dau mataki akan haka.
To a kai sai ka da takaitattun labaran muka kawo kashe shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniyar Amurka na Muhammad Lalo. Muna kuma sake taya iyalai da dangin Kabiru Isa Jikamshi duka jajin rashin mahaifinsu Alhaji Isa Ladan Jikamshi wanda ya rasu da asubahin yau bayan gajeren jinya. Allah jikansa da rahama ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai da Salama Abu da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau Jimi Alheri, muku fata alheri ko da lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.